أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin Al-Ihsan MM Ebenu Hotora GRA a Kanan Dabo a wannan yammaci na ranar Lahadi, wanda ya kama 5 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine yazo daidai da 22 ga watan 2 shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 5 ga watan Ramadan, amma a shekara ta 1367 daga hijira, wanda ranar ta yi daidai da 11 ga watan Yuli shekara 1948, wasu miyagu daga cikin Zayos, wato 'yan sahayina Yahudawan kamaguri zauna, suka je suka kutsa cikin ƙasar Filistino yankin Lot kusa da Ramallah, ta yanda suka yi wa Filistinawa kisan ƙare dangi. Ta yanda waɗannan miyagun Yahudawa sun kutsa wannan yanki ne ƙarƙashin jagorancin Moshe Dayan, wanda ya jagoranci waɗannan Yahudawa 'yan kama wuri sauna, ta yanda suka kutsa cikin wannan birni da la'asar suna haye a kan igwa-igwa, ta yanda suka dinga harba igwa izuwa wannan yanki na Allat, yanda waɗannan mazauna wuri Falastinawa suka shiga cikin wani masallaci da ake ce da shi Masjidu Dahmish, suka tsira suka fake. Amma duk da haka waɗannan miyagun Yahudawa sun ci gaba da kai musu farmaki, wanda wannan farmaki sai da yi ajalin Falastinawa mutum 426. Lallai hakika wannan masifa da wannan bala'i da duniya take gani na kisan ƙare dangi da waɗannan Yahudawa suke wa Falastinawa, wanda har yau abin ya citira, sai an yi sulhu da su, sai kaga sun warware alkawari wanda an yi sulhu da su ya fi sosurin masaƙi. Shi yasa dama ai musulunci ya nuna mana Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin Alƙur'ani cewa innahum la aymana lahum, ai su duk inda suke ba su da alkawari. Wani wurin ma yana cewa fabima naqadhihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya, saboda tsabar warware alkawarinsu shi yasa muka la'ance su, su Yahudawa muka sa zukatansu suka zama marasa imani, marasa tausayi. Shi yasa zaka ga kullum sai ka ji labarin sun kashe ƙananan yara da mata a zirin Gaza da ke Palestine. Lallai hakika duk wani ɗan uwa musulmi, kai da wani ma mutumin ma da ba musulmi ba, wanda yake da kishin ɗan adam ko wasu hukumomi da suke rajin kare haƙƙin ɗan adam, lallai yana da kyau su san waya asalin Filistin yake, menene tarihin Filistin tsakanin Yahudawa da Falastinawa su waye ƴan asalin wannan wuri wanda yau ake wannan kikikaka a wurin. Duk da dama yawancin waɗannan hukumomi wanda suke rajin kare haƙƙin ɗan adam, za ka ga ƙarya ne, suna rajin kare haƙƙin kafirai ne amma ban da musulmi, suna ƙoƙarin su kare kafirai amma duk kisan da za a yi wa musulmi ba za ka ji sun yi magana ba. Shi ya sa ma wannan abin da yake ta faruwa na ta takurza da Amerika a kan ƙarya da cewa ana yi wa Kiristoci kisan gilla a Najeriya, ka san wannan dama zance ne kawai, wanda dama ka san akwai wani manufa a ƙarƙashin zuciya, domin a Najeriya ba iya Kiristoci ake kashewa ba. In ka je yawancin inda ake kashe-kashen ma garuruwa ne na musulmi, Zamfara garin musulmi ne, Maiduguri garin musulmi ne, Neja yawanci musulmi ne, Kaduna akwai musulmi da yawa, Katsina musulmi ne, amma ba za ka ji an yi tari ba. To dama musulunci haka yake, ba shi da gata sai Allah. Shi yasa yana da kyau a yau mu ji menene tarihin Filistin, saboda muhimmancin wannan da'awa da Yahudawa suke da ƴan koransu irin su Amerika da Majalisar Ɗinkin Duniya, ta yanda suka kwaci ƙasa wacce ba tasu ba a wurin ƴan ƙasa, suka mamaye, suka fi kuma mai kora shafawa, suka fi ƴan ƙasar takama da ƙasar, wanda wannan yana da kyau mu san wannan tarihi. In kana maganar Filistin, wato wata ƙasa ce mai albarka, ƙasa ce mai tsarki, mai girma, tun tala-tala in ka kalli tarihinta, ta yanda Allah ya yi mata albarka, Allah ya faɗi albarkarta a cikin littafinsa mai girma na Al-Qur'ani. Hakanan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo sun faɗi albarkar ƙasar Filistin, kai ba ma Filistin ba, har garuruwan da suke gefannin Filistin su ma waɗannan nassoshi sun nuna suna tattare da albarka, domin Filistin asalinta ƙasa ce ta annabawa masu girma, wurin saukar mala'iku ne na Allah subhanahu wa ta'ala masu biyayya da tsarki. Kuma Filistin ita ce alƙiblar musulmi ta farko. Lokacin da musulmi suka fara yin sallah, Filistinu suka kalla, kuma nan ne aka yi dai Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma daga nan ne aka haude shi izuwa sama har sai da yaje al'arshi ya gana da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ƙasa ta Filistin Allah ya girmama ta da wannan masallaci da ake ce da shi Al-Masjidul Aqsa, masallaci mai nisa, mai albarka, da wannan ƙubba tasa wacce take ita ma wuri ne mai albarka. Shi yasa za ka ji Allah ya ambaci Filistin da cewa wuri ne mai tsarki. In ka juya cikin Al-Qur'ani ka koma ƙissar Annabi Musa alaihi salam, Allah ya faɗa inda Annabi Musa yake cewa ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, ya ku mutane na ku shiga wannan ƙasa al-muqaddasata, kaji mai tsarki. Ai daga nan ne aka samu Bahaushe yake cewa birnin Qudus, ai Qudus din daga ainihin tsarkakewa ne, al-muqaddas abin tsarkakewa, Qudusun mai tsarkakewa. To daga nan ne aka samu wannan suna nata. Sannan kuma wannan masallaci dai da yake Filistin, masallacin Qudus, masallaci mai nisa wanda albarka ta gamu a gefannansa, shi ma Allah ya yi bayaninsa a cikin Al-Qur'ani, inda Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan, sarki ya tabbatu ga wannan wanda ya yi tafiya da bawansa da daddare, minal masjidil harami, daga masallacin Makka, ilal masjidil aqsa, izuwa masallaci mai nisa. Allah sai ce allazi barakna hawlahu, wanda muka yi albarka a gefanninsa. Shi yasa wai kamar yadda na gaya ma tun a fari, albarkar Filistinu ba wai iya tilis din kawai ta tsaya ba, ta tattare dukkanin biladun Sham, inda ake ce da su garuruwan Sham, wanda an ce ma biladun Sham a nassin shari'a a yanzu a geografiyance su ne ƙasar Syria da ƙasar Lebanon da ƙasar Palestine da ƙasar Jordan, wanda su ne mafi falalar garuruwa in ka ɗauke Makka da Madina. Su ne waɗannan garuruwa da ake ce da su al-ardul mubaraka, kamar yadda Allah yake faɗa a ƙissar annabi Ibrahim da annabi Lutu alaihi salam, yace wa najjaynahu wa lutan, sai muka tseratar da annabi Ibrahim da shi da Lutu, sai ce me ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, izuwa wannan ƙasa wacce muka yi mata albarka, muka sanya albarka a cikin ta ga talakai. Shi yasa yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Zaid bin Sabit, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duba lishami madalla ga kasar Sham, duba lishami madalla ga kasar Sham. Qalu, suka ce ya Rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, walima zaka, me yasa kai wannan fata na alkhairi da albarka ga kasar Sham? Qala, sai ce tilkal malaikatu basitatun ajini hataha al-shami, ai mala'iku suna shimfiɗa fuka-fukansu a bisa Sham, inda waɗannan garuruwa suke, kamar yadda hadisi yace suna shimfiɗa fuka-fukansu ga ɗalibul ilmi wanda yake neman ilimi, saboda Allah ya yarda da mai neman ilimin addini. Shi yasa wani hadisin ya tabbatu daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan yanki addu'a, yace Allahumma barik lana fi shamina, Allah kai mana albarka a Sham din mu, Allahumma barik lana fi yamanina, Allah kai mana albarka a Yemen din mu. Wanda Filistin lalle hakika in ka kalle ta a mahanga ta musulunci, ita ce fa inda nassoshi suka nuna za a tattara mutane a ƙarshen alkiyama, zamanin alkiyama. Wanda hadisi ya tabbatu daga Maimuna bintu Sa'adin maular manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qala, tace ya nabi Allah, tace tambaya, tace ya annaban Allah, aftina fi baitil maqdis, ba mu labari dangane da baitil maqdisi. Qala, sai ce ardul mahshari wal manshar, ita ce inda za a tattara mutane a tashe su a tara su in alkiyama ta yi. Sannan hadisi ya tabbatu daga Salim bin Abdullahi, qala, yace satakhruju narun fi akhir zamani, wata wuta za ta zo a ƙarshen zamani, min hadramaut, daga hadramaut, ta hashurun nas, tana tattara mutane. Hadramaut din nan yana kasar Yemen. Kullana muka ce fabi ma za ta amuruna ya Rasulullah, da me za ka umarce mu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in muka riski lokacin? Qala, sai ce alaikum bishami, kowa Sham must go, a tafi zuwa Sham, nan ne mafaka, nan ne za a tafi. Wanda lalle hakika Palestine kasa ce ta annabawa, da za ka kalle ta. Duk wannan ina gaya ma ka tattaro tunaninka ka ga me yasa ne Palestine yau waɗannan Yahudawa, waɗannan miyagu makiya musulunci suke ta gallaza wa 'yan kasar? Me yasa Amerika ta yi buris take ɗaure musu gindi? Me yasa Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta cewa komai? Me yasa 'yan NATO ba sa cewa komai? Amma da za a taɓa wani wurin, da ka ji suna surutu, kamar yadda shi wannan kasurgumin ɗan ta'addan ya yiwo tsinke zuwa Najeriya, wai ana kashe Kiristoci. To me yasa ba sa magana ana kashe ƙananan yara? To duk ina so in jawo hankalinka ne ka ma fahimci menene Filistin ɗin. Filistin tintini wuri ne na saukar wahayi, wuri ne na manzanni tun da ɗanɗan lokaci, domin a cikinta ne waɗannan annabawa suka rayu, wasu kuma suka yi hijira zuwa gare ta, wasu kuma aka binne su daga cikin waɗannan annabawa, kamar annabi Ibrahim da annabi Ishaqa da annabi Isma'il da annabi Yaqub da annabi Yusuf da annabi Dawud da annabi Sulaiman da annabi Musa da annabi Isa alaihi salam. Wasu sun rayu a cikinta, wasu da ba a ciki gaba sun yi hijira zuwa gare ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina, wasu kuma anan aka binne su, wanda in ka koma mafifitan mutane masu daraja daga cikin al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wato sahabbai masu girma, zaka samu da yawa daga cikin sahabbai sun kai mata ziyara. Daga ciki akwai Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, akwai Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah aminin wannan al'umma, wanda wa'annan suna ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna. Akwai Ummul Mu'minin, uwar mu'minin Safiya bintu Huyay, ita ma ta je birnin Quds. Akwai Ma'azu dan Jabal, akwai Abdullahi dan Umar, akwai babban komanda Gurzo Saifullahi al-Maslul Khalid bin al-Walid, shi ma ya je Falistinu. Akwai babban sahabi mai gudun duniya mai tsarge gaskiya, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sama da ƙasa za su haɗu ba a samu abin da ya kai tsarge gaskiyarsa ba, wato Abu Zar al-Ghifari, duk da rashin kuɗinsa shi ma fa sai da ya je Falistin. Haka nan wannan sahabi mai hikima Abu Darda shi ma ya je Falistin. Sannan sahabin nan shi ma ɗan gwagwarmaya wanda ya zaɓi Allah a kan duniya, wanda ya yi yawo bin addinai da yawa, Salman al-Farisi shi ma fa sai da ya je Falistin. Haka nan sahabin nan mai fasaha wanda ya buɗe Masar, wato Amr bin al-As shi ma ya je Falistin. Haka nan Sa'idu bin Zaidin, jinin Sayyidina Umar, wanda yake auren ƴar uwar Sayyidina Umar, ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna, shi ma fa sai da kafarsa ta kai shi zuwa Falistin. Haka nan kwamfuta, daga cikin kwamfutoci mai taskance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira, shi ma sai da ya je Falistin. Haka nan Abdullahi dan Amr bin al-As, wanda ya fi kowa tattare hadisai, in dai a rubuce ne in ka ɗauke Abu Huraira, shi ma fa ya je Falistin. Sahabin nan da ya zama karkatacciyar koka mai daɗin hawa a wurin maƙiya manzon Allah, maƙiya sahabbai, wato Muawiya dan Abu Sufyan, shi ma fa ya je Falistin da wasu daga cikinsu, ba lallai sai na faɗe su ba, suna nan da yawa. Shi sa Falistin tana da matsayi a tarihi na addinin Musulunci. Kuma farkon abin da yake mai girma a Falistin shi ne wannan masallaci na Quds, wanda na faɗa, wanda nan ne farkon alƙibla biyu da aka fara kalla aka yi sallah, shi ne masallaci na uku mafiya falala a duniya. In ka ce masallacin Harami, ka ce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ne masallaci na biyu da aka gina shi. Ya riga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ke Madina samuwa, bayan haramin Makka babu da daddan gini, sai masjid shi wannan masallaci na Quds, wanda kuma idan ya shige shi ana gafarta masa zunubansa kamar yadda nassoshi suka zo. Kuma shi ne manufar sahabbai da tabi'ai da duk wanda ya bi su da kyautatawa. Shi sa har yau duk musulmin kirki zai dinga jin zafin abin da ake wa Falistinawa a Falistina. Kaji garinmu ne, wanda wannan shi ne abin da ya sa aka kira shi da Masjid al-Aqsa, saboda ya yi nisa daga Makka, kamar yadda muka ji a waccan aya, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Akwai dubban kilometer tsakanin sa da Makka, shi yasa aka kira shi da wannan. To waye gina wannan masallaci na Quds mai dumbun tarihi? Har yau dai a nasance ba a san wane ne ya gina shi masallacin Baitul Maqdis ba, ba a san kuma yaushe aka gina shi ba. Sai dai an gina shi ne bayan ɗakin Ka'aba da shekara 40, kamar yadda hadisin Abu Zar al-Ghifari ya tabbatar, ya ce na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wani masallaci ne aka gina shi da farko? Sai ce al-Masjid al-Haram, masallacin Makka, masallaci mai alfarma. Ya ce sai kuma wannan? Sai ce al-Masjid al-Aqsa, sai masallaci mai nisa. Sai na ce to fa kam bainahuma, tazarar shekaru nawa ne tsakaninsu? Kala sai ce 40 sanatan, shekara 40 ne. Sai al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin. Shi yasa malamai sun samu sabani akan wane ne farkon gina shi Masjid al-Aqsa din. Akwai maganganu da dama, wasu suka ce mala'iku ne suka gina shi, wasu suka ce annabi Adamu ne alaihi salam abul bashari ya gina shi, wasu kuma suka ce dan annabi Adamu shisu shine ya gina shi, wasu kuma suka ce samu ne dan annabi Nuhu shine ya gina shi, wasu kuma suka ce annabi Ibrahim alaihi salam gaba daya shine ya gina shi. Wanda lalle hakika lokacin da birnin Qudus ya zo hannun musulmi, da ba a hannun musulmi yake ba, a zamanin Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu, musulmi suka shiga birnin Qudus suka kewaye shi suka yi sulhu da su, sai suka miƙa wuya. Shine ma mun ji a taskar tarihi sayyidina Umar yayi takanas ta Kano daga Madina sai da ya je Filistin, saboda girman wajen da kimarsa a zukatan musulmi ya karɓi mukullin, har ma ya rubuta wa kiristoci da yahudawa da suke wurin aminci. Ai shine mun karanta al-ahadatul umariya, wannan alkawari da sayyidina Umar yayi ya ba su aminci, kuma al-bitrik safriniyos shugaban kiristoci na wurin ya zauna tare da sayyidina Umar ya nuna masa har yaje wata coci da ake cire ta kanisatul qiyama. To daga nan ne ma ya nuna masa inda masallacin baitul maqdis yake, al-masjidul aqsa. Yayin da sayyidina Umar ya shiga sai ya ce Allahu akbar, hazal masjidul ladhi wasafahu lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yace wannan shine masallacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin lissafa mana shi. Shi yasa lalle hakika zamu ga cewa masallacin Qudus yana da falala mai tarin yawa in kai sallah a cikin sa, yanda ake baka lada a masallacin Harami kamar kai sallah raka'a 100 ce 100, to shi kuma ana baka raka'a 1000, shi ma ya bambanta da wurare kamar yanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wannan, wanda masallaci ne mai falala. Sannan akwai wata wuri da ake cewa kubbatus saqra, shine wannan kubba din, in an ce kubba kalli saman ka wannan masallacin, wannan abar dom kenan a turanci, ita ake cewa ita kubba. Zaka ga wurin ya shahara, ko a hotunan da ake nunawa za ga wannan kubba. To wai waye ya gina wannan kubba? Lalle hakika malaman tarihi suka ce Abdul Malik bin Marwan shine ya cika sa gina masallacin Qudus, sannan kuma a samansa shine sai sanya wannan kubba, wacce ake cewa ta kubbatus saqra, wannan gini mai girma wanda an ce sai da yayi amfani da tax, shine haraji na kasar Masar na shekara 7 da aka dinga karba da shi wannan aikin, amma bai kammala shi ba sai Allah ya masa rasuwa. To ɗansa Al-Walid bin Abdul Malik da ya hau mulki shine ya ainihin cika sa, wanda wannan kubba kana kallanta ana kama hoton ta fadara da kima da daraja, domin da yawa daga cikin malamai suna ba ta matsayi ita ma in ka je Qudus, inda ka san Al-Hajar Al-Aswad a ɗakin Ka'aba, ita ma a birnin Qudus haka take da martaba, tana da daraja, kuma mala'iku suna sauka a wannan wuri, saboda ganin ne aka yi mi'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine hikimar. Daidai nan ne aka yi Isra'i, aka yi mi'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga nan mala'ika Jibrilu ya hau da shi. To nan mahabbatul mala'ika ne, mala'iku suna saukowa daidai wannan wurin, wanda wannan shine birnin Qudus Filistin a mahanga ta musulunci. To kalli kiristanci, ba wai iya musulmi ne kawai suka ɗauki birnin Qudus da martaba ba, in ka koma addinin kiristanci su ma sun ce birnin Qudus nan ne wurin Ali Imrana, wanda daga nan ne tushen nana Maryamu babar annabi Isa alaihi salam, nan ne tushen ta, nan ne tushen Yesu Almasihu, a yanda suke fala ɗanta annabi Isa nan ne cibiyarsa, nan ne asalinsa. Sannan again a wajen kiristoci akwai wata coci mafi daɗewar coci a duniya, wacce ake ce da ita kanisatul qiyama, wanda duk wata coci ko da a Vatican babu wata coci da ta kai wannan daɗewa da kima da daraja a wajen kiristoci. Sannan dai birnin Quds wuri ne na haji na kiristoci, suna zuwa wurare masu tsarki a wurin, suna aikin haji. Ai komo nan anan a Najeriya zaka ji kiristoci, saboda ana zuwa, mu ma musulmi muna zuwa Makka, muna zuwa ɗakin Ka'aba, muna ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An kafa hukumar jin dadin alhazai, su ma sai suke zuwa federal government ta ba su tallafi domin su je birnin Quds su ma su yi haji. To nan suke zuwa, wanda wuri ne mai muhimmanci a wurinsu. Su ko ƴan kama wuri zauna, wato Yahudawa, wanda in kana maganar Yahudawa fa kada ka ɗauka duk gaba ɗaya haka zaki. Su mugwayen, su ake ce da su Zayos, su ne sahayina, su ne wasu mutane masu mugun nufi ga ɗan adam na duniya gaba ɗaya, ba wai iya Filistini ba. Amma akwai Yahudawa wanda babu ruwansu, suna nan za ka same su ba su damu da ƙiyayya ga musulmi ba. To muhimmancin Quds a wurin Yahudawa, suna cewa a nan ne Annabi Suleiman alaihi salam ya rayu, kuma ya zauna har sai da ya rasu. Annabi Suleimanu a nan ya rayu. Sannan kuma suka ce nan ne fa annabin Allah Annabi Musa ya taho shi da yaransa Yusha'u bin Nun, domin ya yaƙi waɗannan mutane Amalekawa, wato jabbare, wanda Qur'ani ma ya bamu wannan labarin. Sannan suna cewa a wurin Yahudawa Allah ya umarce su shiga wannan gari ala lisanin Musa, a bisa harshen Annabi Musa, sai suka ƙi. Ai shine Allah sai yi musu kuwa, suka shiga ɗimuwa tsawon shekara 40. A wannan shekaru na ɗimuwa ne ma Allah ya wa Annabi Musa rasuwa. Sannan suna ganin cewa ai dai wannan Quds ɗin Annabi Zakariya, Ezekiel kenan a wurinsu, da Annabi Yahaya, John a wajensu, suna ganin cewa a nan ne suka rayu, kuma a nan aka kashe su. To yasa su ma kiristoci suke ganin wurin da kima, shi yasa wannan ya jawo na afuwan, su yasa Yahudawa su ma suke ganin wurin da kima, shi yasa aka dinga samun rikici tun tarihi tsakanin musulmi da kirista. In wayannan sun kwaci wurin, wayannan sai zo su mamaye shi, wayannan sai su kwata. Wanda in kana magana Filistin, to wai waye ya fara zama a wurin? Lallai haƙiƙa har yau ba a tantance wace irin ƙabila ko su waye asalin zama a Filistinu ba, sai dai da yawa dai bincike da aka yi da darasai sun nuna cewa farkon wanda ya fara zama a Filistin wasu ƙabilu ne da ake ce da su Notofiyin a ƙarni na 25 kafin haihuwar Annabi Isa. Kuma an ga wasu alamu da wasu tukwane da wasu asar da suke nuna cewa waɗannan mutane su suka fara zama, sai dai ba san su waye su ba, kuma ba san asalinsu ba, Laraba ne, Yahudawa ne, Nasara ne, daga ina suke, ba a samu asalinsu ba. Sai dai masu bincike na kayan mutanda da tarihi lallai hakika sun tabbatar da wannan, wanda an gane cewa akwai wani birni a wurin a yankin Filistin da ake ce da shi Areha, shi ne birnin da ya fi kowane birni daɗewa a duniya gaba ɗaya, wanda tarihinsa ya kai shekara 8,000 kafin haihuwar Annabi Isa. Amma duk da haka malamai suna cewa in ka kalli a ƙabilance, akwai Kan'aniyuna, Larabawa ne, su ne ake ganin cewa sun fara tabbatuwa a Filistin. Haka nan da wasu mutane da ake ce da su Amoriyin, wasu ƙabilu ne na Larabawa, sun shiga yankin Filistin daga Jaziratul Arabi, wanda wannan shi ne ya tabbata in kana duba tarihin Filistin, wanda malaman tarihi suka haɗu a kai suka yi ijma'i, sawa'un malamai na musulunci ko malamai na ƙasashen yamma. Amma za ka ga in ana baka tarihin kaji, wannan shi ne muhallin shahid, ba a maganar Yahudawa. Duk tarihin da ake barawa asalin waɗanda suka zauna a Filistin, babu ba Yahudi ko ɗaya a cikinsu, babu wanda ya zuma. Wanda daga nan aka fara amfani, bayan waɗancan sun zauna, sai aka kira kalma ta Filistin, an kira ta ne daga wasu ƙabilu da suka zo daga Albahar al-Mutawassit, Mediterranean Sea ɗin nan, sai suka zauna a cikin wata ko wani tsibiri da ake ce da shi Crete. Bayan da yunwa ta same su, to shine sai suka kai farmaki gefannin Sham da Misra. To a lokacin Fir'auna na uku Ramses Salis, shine sai ya taka musu burki, kuma daga baya musu afuwa, to shine sai suka zauna a kudancin Filistin, a wani wuri da ake ce da shi Balast, Balast ba'ul lamun sinun ta, to shine sai ake kiran su Balastiniyin, Balastiniyin. To daga nan ne kuma sai kalmar sai ta juye sai ta koma Filistiniyin. To wai shin wane ne ya zama ya mulki Filistin kafin Yahudawa su zo? Ya aka yi Yahudawa suka mamayi al'ummar musulmi a Filistin? Wai ya ma aka yi suka zo ne mutanen da Hitler ya tarwatsa su ya bi su yana kashe su? Wane ne ya ɗaure musu gindi? Insha Allah ma haɗu gobe a taskar ta tarihi, domin gobe ma Filistin ce wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi. In mun koma ɓangaren tafsiri, yau kai tsaye za mu tashi aya ta 40 zuwa 42 a cikin suratul nisa'i, wanda sai mu ji arama mai Allah yake faɗa a waɗannan surori masu albarka. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
الله سبحانه وتعالى أولاً آيوي ما سأل بركة ينا قليتر و a wurin ƙoƙarin bin umarninsa da kuma nisantar hana-hanan da ya yi a ayoyin da suka gabata. To anan sai yake kwaɗaitar da mutane akan cewa Allah baya zalunci, daidai da ƙwayar zarra idan kai aiki Allah sai ya baka lada. Allah ya ce inna allaha la yazlimu misqala zarratin, ai Allah baya zalunci daidai da ƙwayar zarra, baya tauyewa wani aikinsa ko mai ƙanƙantarsa daidai da ƙwayar zarra. Wanda wannan misali ne da Allah yake nunawa ko mai ƙanƙantar abu. Shi sa a yawancin nassoshi na Alƙur'ani da hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam za ka ji ana kwatanta mafi ƙanƙantar abu da ƙwayar zarra, wanda shi ne fi komai ƙanƙanta a dukkan wani abu da ka iya taɓawa ko ka iya gani. Wanda shi ne ake ce da shi haba, shi ne idan rana ta haska ko wani ɗaki sai ka dinga ganin wasu 'yan ƙwayoyin abubuwa ƙanana mutsi-mutsi suna yawo, wannan shi ake da shi alhaba, kuma duk irinsu ne dai ƙwayar zarra. Kisa za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin Al-Qur'ani da yawa yana bayyana wannan ma'ana cewa Allah baya zalunci, kamar yanda ya faɗa a cikin suratul anbiya'i ya ce wa naza'ul mawazinal qista li yawmil qiyamati, lallai za mu sanya mizanai ma'aunai na adalci ranar alkiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'an, babu wata rai da za a zalunta. Wa in kana misqala habbatin min kardalin ataina biha, daidai da ƙwayar kardal, wani ƙwaya ne mai mutsi-mutsi, mu ba mu da shi a ƙasar Hausa, amma za ga Laraba suna da irinsa, nau'i ne na riɗi ko nau'i ne na irin mutsi-mutsin ƙwayoyi, wanda Allah ce komai ƙanƙantar wannan ataina biha sai mun zo da wannan. Wa kafa bina hasibina, Allah ya ce ya ishe mu, mu ne masu ɗike diddiga. Imadallah ga mu ya isa mu zama mu masu ƙididdiga ne, in ji Allah ma'ana komai kankantar abu Allah sai ya zo da shi. Shi yasa ma yake fada abu saqisar Luqmanul Hakim. Luqman yake ga wadansa yace ya bunayya ya kai dana in taku miskala habbatin min kardal inda za ta kasance daidai da kwayar kardal fata kun fi sakaratin wannan tana cikin wata sakara ne ko kan wani dutse ne aufin samawati ko kuma a cikin sammai ne aufil ardi a ko a cikin kasai sai ce ya'ti biha Allah Allah madaukakin sarki zai zo da ita inna Allaha latifun kabir to yasa Allah sai fado wannan inna Allaha la yazlimu misqala zarratin Allah baya zalunci da zai kwaye zalla wa in taku hasanatan yudha'ifha har in ta kasance wannan kwayar zarra lada ne kai komai kankantar aiki jiya mun ji hatsarin riya da yin abu ba dan Allah ba to maka sani Allah fa gafurur rahim ne Allah farlasa tana da yawa daidai da kwayar zarra in kai aiki domin shi komai kankantar sa Allah sai ya fado ta kaida sai ce yudha'ifha sai kaga Allah ya ninninka maka wannan ta zama babban lada wanda daga goma har ya kallin ka lada har izuwa sama da 700 haka Allah zai ma in kai abu komai kankantar sa shine wa yu'ti min ladunhu ajran aziman ai Allah zai bada falala daga wurin sa zai bada kari abu sa wannan lada da kai lada mai girma wanda malamai suka ce wa yu'ti min ladunhu ajran aziman menene babban lada shine aljanna ta yanda Allah madaukakin sarki bayan ya ainihin rubanya ma wannan lada to kuma sai ya baka aljanna Allah ka sa muna daga ciki ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi mai tsawo wanda yake bayanin cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin shaida cikin hadisin a wurin sai aka roto fa ya qulu Allahu azza wa jalla Allah sai ce da su wayannan mutanen da suke ta neman a cece su sai ce irji'u ku koma faman wajadtum fi qalbihi misqala habatin kardalin sai ya ce ku je wayanda za su yi ceto kenan wannan wasu bayan Allah za su zo su yi ceto mu'mine ne su ma za su yi ceto sai ce to ku je ku koma cikin wuta faman wajadtum fi qalbihi misqala habatin kardalin min imanin wanda kuka samu daidai da kwayar zarra a cikin zuciyarsa ne daga imani komai kankantar sa inda akwai imani fa akrijuhu minan nari sai ci ku fitar da shi daga cikin wuta shi sa idan mutum yana da imani baya da wama wuta sai dai aiko ta sakan daya ba a so a shiga wuta azanallahu minan nar fa yakrujun sai su fitar da jama'a da yawa summa yaqulu abu sa'id sai abu sa'id al-khudri mai riwaya sai ce ikra'u in shi'itum in kun ga dama ku karanta sai kawo wannan ayar inna allaha la yazlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran aziman yace ku karanta wannan wanda wannan aya dai tana nufin Allah madaukakin sarki baya tauyewa kowa ladan da yayi aikin sa komai kankantar sa sannan kuma baya yi wa mutum ukuba akan abin da bai aikata ba domin idan Allah ya kama mutum da abin da bai aikata ba to kaga wannan ba adalci bane kenan shi Allah ko baya zalunci Allah adali ne wanda wannan ya nuna mana lalle haqiqa Allah madaukakin sarki baya tauye wani ladan sa sannan yana ninka masa ladan sa har zuwa kamar na fada rubi 10 ko rubi 700 ko kuma ma sama da 700 amma saboda falalar Allah malan Allah yana son mu da rahama in laifi ne to baya ninka shi kawai in kai laifi to kwaya dai ake baka saboda Allah yana son ka da rahama kamar yadda Allah ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kyawawan lada ya a bashi kyakkyawan lada guda 10 waman ja'a bi sayyi'ati amma wanda yazo da mummuna fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai kwatan kwatin wannan wahum la yuzlamuna su ba a zalunta su to kaji falala Allah kenan kisa imamu ahmad yarwato hadisi daga Abu Huraira yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah subhanahu yu'ti abdahu almu'min, Allah zai bawa bawansa mu'mini bil hasanati alwahida alfai hasana, lada daya sai ya bashi lada 2000 a maimakon wannan daya. Watala sai ya karanta fadin Allah, inna Allah la yuzlimu misqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Wannan aya qala ubayda, sai ubayda yace qala abu huraira, abu huraira sai yace wa idza qala Allahu ajran aziman, idan har Allah yace ajran aziman lada mai girma, faman alladhi yuqaddiru qadarahu, waye sai ya safa girman sa tunda Allah da kansa yace masa mai girma. Wanda wannan aya lalle hakika tana ɗaya daga cikin mafi alkhairin ayoyi wanda rana ta ullo a kansu, mafi alkhairin ayoyin alqur'ani kenan. Wannan in ka ji ta sai ka jin hankalinka ya kwanta, sai dai ba a so ka saki wala ya'manu makarullahi illa alqaumul kafirun, babu wanda yake amincewa daga damka ta Allah. Allah baka cewa kawai shikenan ai gafurur rahimi ne, ka je kai ta sabo, Allah dan wandara ne. In ka jan ce ma dan wandara ai ka koma littafin Hausa ka ga meme waye dan wandara, shine wanda abin da yake ya ga dama yake, ba wanda yace masa komai, ba wanda yace masa dan me. To wannan shine, to har in wannan shine tsarin lada, idan kai lada in ka aikata kyakkyawa a ninka maka daga lada 10 zuwa lada 700 zuwa sama da haka zuwa 2000, to lalle hakika Allah yana mamaki daga wasu mutane. Su wa wayannan mutanen? Duk da wannan Allah sai mamakin halin wasu mutane, sai ya ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida, ai ta yaya halin kafirai zai kasance, ta yaya halin fajirai zai kasance lokacin da za mu zo da kowace al'umma da wanda zai mata shaida. A kowace al'umma sai an zo da wanda zai ba da shaida a kanta. Kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, za mu zo da kai ka ba da shaida ga kafirai da masu sabo da fasikai da masu ƙaryawa daga cikin al'ummarka, yanda za ka yi musu shaida cewa ai ka zo da saƙon Allah amma kuma sun saba wa Allah. Shine to Allah sai kaifa yakunu mawqifuhum, yaya matsayinsu zai kasance, wa kaifa yakunu halu, yaya halinsu zai kasance. Wanda wannan tambaya ce litawbihi, domin kaskantawa da kuma taqri'i a kwankwashi mutum, ana nuna munin halinsa da mamaki da halin mutum. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da batu amma mutum ya zo da haka, to shi ne abinda Allah yake faɗa. To wa'innan kafirai da Yahudawa da fasikai ya za su yi idan muka zo kowace al'umma da wanda zai ba da shaida a kansu, su kuma ka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaida a kansu, wanda dama Allah ya faɗa annaba za su yi wannan shaida. Allah ya faɗa bisa harshen annabi Isa alaihi salam yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, aini zan kasance mai musu shaida indai matakar ina cikin su, ni ne bai ba da shaida akan halin su. To Allah madaukakin sarki sai ya fara wannan hadisi ya tabbata da Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya karanta suratul nisa'i wata rana abu sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka san gwani ne na gwanaye daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sa ka ce awwalu sadihin bil qur'ani, farkon mutumin da ya fara daga muryarsa aka ji, kafin ka ji Abdul Basit, kafin ka ji Mahmud Khalil Husari, kafin ka ji Sudais, kafin ka ji gwanayen alqur'ani, wanda ya fara daga muryarsa duniya ta zikratin alqur'anin sa shine Abdullahi ibn Mas'ud. Tun ba a ma bayyana aike ba, yaje dakin ka bayana Ar-Rahman allama alqur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Wannan ta sa Fir'aunan wannan al'umma Abu Jahl yayi kansa ya dinga dukansa, yana ya kai dan baiwa, ya kai dan kaza, yana cin mutuncin sa, yace cewa baka isa ba, haka aka yi masa lagalaga amma bai fasa karanta alqur'ani ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamassaku bi ahadi ibn ummu abd, yace ku yi ruku da ruwayar dan ummu abd, ku yi ruku da tsarin karatun alqur'ani na dan ummu abd, shine Abdullahi bin Mas'ud. Shi yasa karatun sa dadi ne da shi. Ai shi yasa yake cewa wala tuhazzu bihi hazza shi'ri wala tunfiruhu nakra dagli, kada in kuna karatun alqur'ani ko zama kawai yi kuke yi babu gyarawa, babu tajwidi, babu kalkala, babu tafkhimi, babu tarqiqi, babu jan madda, ko zama kawai kuna yin sa kamar yanda mutum yake kwashe mataccen dabino a cikin tilin dabino yana watsi da shi. Kada ya zama munufar ɗayan ku yana katon wani je karshen sura kawai ya karanta. Kada ku yi haka, kada ku yi masa kamar yanda mawaki yake yi fatan ya je baitin karshe. Haka ya faɗa. Shi yasa manzo Allah sai ayi ruku da karatunsa, ya iya karatun alqur'ani. To ya karanta suratul nisa'i har sai da yazo daidai wannan wurin inda Allah ce waji'na bika ala ha'ula'i shahidan, za mu zo da kai kai wa wa'annan shaida ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuka yace wa qala hazuna ce dakata dakata ibnu mas'ud. To wannan yana daga cikin falala ta Abdullahi bin Mas'ud, gwani ne na gwanaye wajen karatun alqur'ani ya karanta wannan sura. Wanda wannan shaida malamai suka ce ma'anarta shine ardu a amalil umami ala anbiya'ihim, za a zo da ayyukan bayi na al'ummatai a bisa annabansu, su ne su zama masu sa ido kenan, suna kallon abin da ya faru kuma su ba da shaida. Kamar yanda ana zabe, za ka ga an ce an kira wasu 'yan overseas, wasu daga waje masu sanya ido a wajen zabe, duk da mu a Najeriya ba abin da suke, ba sa hanawa, ba sa sawa, saboda kawai sai abin da aka ga dama ake ya zabe. To irin wayannan su ai su zama cewa observers ne, suna ganin me aka yi kuma su ba da shaida, an yi bagodi a nan, nan an canja akwatu, nan an fasa akwatu, an yi kaza, amma baya tasiri a Najeriya. To irin wannan zai ranar alkiyama, annaba za su zuba ido ayyukan bayi, to kuma alkiyama sai su zo su dinga bada wani ai yana kaza, wani ai kaza, wani ai kaza, wanda wannan abu ne da zai faru a ranar alkiyama. Allah sai ce yauma izin, a wannan rana ne, ya waddu allazina kafaru wa asawar rasula, wa'annan wanda suka kafirce kuma suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, masu kin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ake yaƙi da su a kansu bi umarnin Allah, suna cewa a'a ba za su yi ba da kafirai, a wannan rana shine Allah ya ce da waɗanda suka yi kafirci sai faɗi su mutum biyu, sai ce wa asawur rasulu, kuma wanda suka sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fajirai kenan, wanda suka ƙi wahadaniyar Allah, suka ce babu Allah, suka sabawa manzon Allah, za su yi fata a wannan rana, law tusawwa bihimul ardu, ina ma ƙasa ta shanye su, ina ma an binne su a cikin ƙasa, ina ma ƙasa ta cinye su, ta lullube su kamar yadda take lullube matattu. Wasu malaman suka ce ma'anar haka, ina ma ba a tashe su ba, kanu wal ardi sawa, shine tusawwa bihimul ardi, ina sun zama ɗaya da ƙasa, sun narke, su ma sun zama tulbaya, ina ma sun cakuɗe da ƙasa, ba a ma tashe su ba. Kamar randa kafuri zai ce yaga an yi hisabi, yaga an yi kaza, yaga an zo da dabbobi an musu hisabi, dabbar da ta soki wannan a ce zo kirama, dabbar da ta cije wannan ta cire mata kunya a ce zo kirama. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai an yi wannan, sai an dawo da mai haƙƙi haƙƙi, daga ba abin da yake bara mai haƙƙi, duk wanda ya ci haƙƙin wani ranar kiyama sai an dawo masa da haƙƙinsa. Hatta akwai yadda ba ta da ƙaho, wata mai ƙaho ta soke ta, sai fa ranar alkiyama wannan mara ƙahon sai an dare dan ce kirama. To ina zancen mutanen da suke wa wasa dukiyar al'umma, su talauta mutane, su jefa 'yan ƙasa a cikin bala'i da musiba, sannan ce wai kuma an yafe musu, ai ba abin da za a yi musu ranar alkiyama, sai ce an kai ba ka yafe musu ba, kai ne mai laifi. To ya za su yi da wannan hadisin? Ya za su yi da wannan hadisin? Allah manzo Allah ce wallahi sai kun dawo da haƙoƙi, duk abin da ka kwasa ba naka ba, ila yana da haƙƙi, jummai tana da haƙƙi, auta kuturu yana da haƙƙi a cikin wannan. Bala makaho yana da ai haƙƙi a cikin kowa, baba ma dan gaye shi ma yana da haƙƙi a cikin wannan dukiyar. To dan me za a dinga karkatar da ita a dinga wasu abubuwa? Sannan kuma a sha, wallahi sai an zo an yi baje kolin dukiyar Najeriya ta ƙasa, an da an ga kowa me ya kamata ya yi masa, wanda ya kwasa to sai ya dawo da wannan haƙƙi. Kaji an ce akuya mara ƙaho sai an mata ƙaho, to a Najeriya talakan da bai sai shiga bila ba zai za a bashi shiga bila, talakan da baya yin budget a majalisa shi ma zai shiga yin budget, za a dawo masa da wannan damar shi ma ya rama. Me ya ramawar? Sai a kwashi ladan wannan mutumin tunda alkiyama ce ba a dawowa, sai a ce to ladansa a kwasa a bawa ne. Wanda ya zalunta din in ba ya balansa ba, sai a ce to alhakin su su a diba a jibga masa. To wannan shine shine matsalar malam cin haki. To ranar alkiyama in akai haka akuya ta soki wannan akai musu hisabi, sai Allah sai ce ku kasance turbaya gaba daya, sai su zama turbaya. To a lokacin ne kafiri sai ce ya laitani kuntu turaba, ina ma na kasance turbaya a daidai wannan lokacin zai wannan magana. Wanda wannan shine an ce saboda wannan yanayi da suka ga gaskiya ta zo, ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, gashi za a yi hisabi. Sai su ce ina ma ƙasa ta tsage ta shanye su sun kasance turbaya saboda masifa ta alkiyama da su gani. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka datar da mu. Wala yaktumuna Allah hadisan, kuma a ranar ba a boyewa Allah zance, domin gabbansu ne za su yi shaida. Gabban ne za su yi shaida, ka san mutum aka bar shi da harshensa kamar a duniya ne sai ne mai cuwa-cuwa, ai a duniya ne sai ne mai cuwa-cuwa ya zilliya, amma a ranar alkiyama babu haka, gabbanka ne za su yi magana. An tambayi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma dangane da wannan aya da kuma Allah da ya ce ai ga inda za su yi magana, wallahi rabbina ma kunna mushrikin, za su ce Allah mu ba mu kasance mushrikai ba, za su yi magana. Sai aka ce kuma gashi an ce kuma ba za su ya abin yake ne, kala sai ce wallahi wannan aya rabbina ma kunna mushrikin, in suka faɗi wannan ai lamma ra'u annahu la yadkhulul jannata, lokacin da suka cewa ba wanda zai shiga aljanna illa ahlul islam, sai musulmi shine sai su faɗi wannan, ah mu ba mushrikai, wallahi ya ubangiji mu ba mushrikai bane, mu ma musulmi ne. To a lokacin fakatama Allahu ala afwahihim, sai Allah sai ya rufe bakunansu, wa takallamat aydihim wa arjuluhum, shine sai kafafuwansu da hannayensu su za su yi magana. Shine Allah sai ya ce me, wala yaktumuna Allah hadisan, ba sa boyewa Allah wani zancen. Wanda wannan shine alkiyama, Allah ka datar da mu, Allah ka sa mu cika da imani. Me Allah ya ci gaba faɗa a rama? Na'am.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
Bayan da Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da suka gabata yayi hani ga barin shirka, ya kwadaitar wajen bin umarninsa da nisantar hane-hanensa. A nan sai Allah ya yi hani a je a yi sallah wanda ita ce bauta wa Allah shi kadai a lokacin da ake cikin maye ko kuma lokacin janaba, wanda wannan kira ne aka fuskantar da shi ga muminai kafin a haramta giya gaba dayanta, wanda dai wannan aya ce da take kunshe da hukunce-hukunce masu yawa, aya ce daga cikin tushen hukunce-hukunce. A takaice tafsirin ta kafin mu karasa, Allah yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku kusanci sallah, mana kada ku yi sallah wa antum sukara halin da kuke cikin maye, domin wannan hali zai iya sa ku faɗi wasu maganganu ko kuma ya kore muku kushu'i, hatta ta'lamu ma taquluna, har sai kun san abin da kuke faɗa, wanda wannan kafin a haramta shan giya ne. Wala junuban, haka nan kada ku ce za ku yi sallah alhalin kuna halin janaba, illa abiri sabilin, sai dai idan kun kasance matafiya ne ko kuma masu ƙetarewa ta cikin masallaci. Za mu je mu ji sabanin malamai wajen wannan tafsirin. Hatta taktasilu, har sai kun yi wanka. Wa in kuntum marza, haka nan kun kasance a halin rashin lafiya, aw ala safarin, ko halin tafiya, aw jaa ahadun minkum min alga'idi, ko kuma ɗayanku ya samu hadasi daga bayan gari ko bawali ko makamantansu, walam yajidu, bai samu ruwa ba, aula masumun nisaa, ko kuma kuka sadu da matayenku, falam tajidu ma, an ba ku samu ruwa ba wanda za ku yi tsarki da shi, fatayammamu sa'idan tayyiban, ku yi tayammama da bigire mai tsarki, famsahu bi wujuhikum, ku shafi fuskokinku, wa aydikum, da hannayenku, inna Allah kana afuwan gafuran, lalle Allah ya kasance mai gafara mai afuwa. Wanda insha Allah zare da warwara da fidar hukunce-hukunce game da wannan aya mai albarka, insha Allah za su zo a kwanaki masu zuwa. Don manye tunani za mu gama ta a gobe ba, saboda hukunce-hukuncen da ta ɗauka, kuma ya kamata dukkanin musulmi ya san waɗannan hukunce-hukunce. Abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi, waɗanda suke taimakawa wajen yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ku Allah ya sanya mu a cikin wanda yake ƴantawa a wannan wata mai albarka. Ƙasarmu Najeriya Allah ka ba mu zama lafiya, Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari masu tausayinmu, masu jin ƙanmu, Allah ka yayi mana dukkanin musibu da bala'i. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.